Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Mahmud Lalu. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Inda a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda ƴan bindiga suke addabar karamar hukumar Safana duk da daukin da gwamnati ta ce ta kai a jihar ta Katsina.
Kusan yankin ma ne ma yake yawaci saboda wuraren ma da ba a shiga ba hankalin su ya tashi tunda ake tunanin ma ba a iya shiga a shiga kusan ko ina yanzu a arewacin Safana ba inda ba a shiga ba.
A jamhuriyar Niger kuma yau wa'adin da hukumar zabe ta bai wa ƴan kasar domin duba sunayensu a jerin takardun mutanen da suka cancanci samun katin zabe ke cika.
Mun mutu a garin Tseni wanda mai kawo dar mun kai kamar wannan Tseni. Tseni abun da ke ci mu mutu kwarai yau aka ci tsabu gobe shi yake.
Za ku ji ƙarin bayani. To muna kuma tafi da rahoto na musamman akan yadda ake samun rashin yadda tsakanin al'ummomin da suka yi fama da rikice-rikicen Boko Haram. A ƙarshe za ku ji labarin wasanni duk a cikin shirin namu na wannan lokaci. Amma bari mu fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka yana ƙaruwa cikin gaggawa inda adadin ya dushi mutum miliyan 4. Hakan na faruwa ne yayin da dubin dubatar Amurka wanda wannan annoba ta shafa ke neman tallafi daga gwamnatin tarayya. Yayin da 'yan majalisar dokoki ke duba yiwuwar raba wasu kuɗaɗen agaji a karo na biyu. Har yanzu Amurkan ce ƙasar da tafi kowace yau masu ɗauke da wannan cuta. Inda take da sama da mutum miliyan 3.97 daga cikin mutum miliyan 15.2 da duniya ke da shi na waɗanda suka rabu da wannan cuta kamar yadda alƙaluman jami'ar John Hopkins suka nuna. Yayin da cutar ke ci gaba da ƙaruwa a yau Alhamis ma'aikatar kwadagon ƙasar ta Amurka ta ce sama da ma'aikata miliyan 1.4 ne da wuraren ayyukansu suka rufe suka shiga halin ni'iya su lamarin da yasa suke neman tallafi daga gwamnatin tarayya. Wasu hukumomi biyu da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga gwamnatin Sudan ta Kudu da ta yi gaggawar sake buɗe makarantu a duk faɗin ƙasar. Suna masu cewa irin illar da zaman gida zai yi wa yara ta haura haɗarin da ke tattare da kamuwa da cutar da ake gujewa. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar, hukumar raya ilimi, al'adu da kimiyya ta UNESCO ta ce, yayin da ya kasance abu mai muhimmanci a kare yara daga cutar ta COVID-19. Ya kamata a lura da cewa ba yara da makarantu ne ke kan gaba wajen yaɗa wannan cuta ba. An dai kiyasin yara miliyan 2.2 ne ba sa zuwa makaranta a Sudan ta Kudu, kuma muddin suka ci gaba da zama a gida akwai yiwuwar su ki koma makaranta a nan gaba, inji hukumar ta UNESCO. Kasar Thailand ta ce mai yiwuwa nan da watan Oktoba ta fara yin gwajin wani makarin cutar ta COVID-19 akan mutane wanda ta samu na gashin kanta. Bayan abin da ta kira haske da ta gani a gwajin maganin da aka yi akan birrai, shugaban cibiyar da ke gudanar da bincike a wata jami'ar kasar ta Thailand, Kiat Roksongtam, ne ya bayyana hakan. Yana mai cewa nan da watan Oktoba ko kuma zangon ƙarshe na wannan shekara suna sa ran maganin zai samu. Ya kuma ƙara da cewa idan kuma ya tafi daidai, nan da farko ko zuwa tsakiyar shekara mai zuwa za su haɗa maganin da yawa. A duk faɗin duniya dai yanzu haka akwai akalla ayyukan binciken neman rigakafin cutar ta COVID-19 180 da ake yi, kuma sama da 20 daga cikinsu har sun kai matakin yin gwaji a jikin bil'adama, inda wasu ƙasashe suke fatan ganin sun samar da makarin cutar nan da ƙarshen shekarar nan. Masu shigar da ƙara a nan Amurka sun ce ofishin jikadancin China da ke birnin San Francisco ya ɓoye wata mata mai binciken kimiyya wacce hukumomin ƙasar suke zargin ta ɓoye musu alaƙarta da sojojin China. Jami'an suna tuhumar Tang Wan wacce ke aiki a sashen bincike na jami'ar San Francisco da laifin yin ƙarya akan takardar bizar ta a ranar 26 ga watan Yuni. Takardun kotun da ake tuhumar 'yan China sun nuna cewa matar ta yi ƙarya a buƙatar da ta miƙa ta neman biza, inda ta ce ba ta da wata alaƙa da dakarun ƙasar ta China. Sai dai daga baya jami'an da ke binciken manyan laifuka na FBI sun gano wasu hotunan matar sanye da kayan sojojin China a lokacin da suke bincike a gidanta, haɗa da wasu bayanai da ke nuna cewa ta taɓa aiki a wata cibiyar bincike da ke jami'ar kiwon lafiya ta dakarun saman ƙasar ta China. Takardun kotun dai sun nuna cewa ta musanta duk waɗannan zarge-zarge da ake mata. Bayan kammala yi mata tambayoyin ne, Tang ta tsire ta buya a ofishin jakadancin kasar ta China dake San Francisco. Ana fargabar guguwar nan da ta taso a tekun Atlantic wacce ake wa lakabi da Gonzalo za ta tsananta a yau Alhamis yayin da ta doshi yankin Caribbean. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta Amurka ta yi hasashen cewa mai yiwuwa guguwar ta Gonzalo ta kuce nan da ƙarshen makon nan.
To a gaida Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotannin namu. A Najeriya yayin da ake ci gaba da kai har-hare a jihar Katsina dake arewacin kasar, galibin al'ummar karamar hukumar Safana dake jihar sun yi kaura don tsira da karin mutuncin kansu saboda yadda maharan ke kai musu har-hare a kullum. Wakilin Musani Shu'aibu Malamfashi ya zanta da Honorable Abdul Jalal mai wakiltar yankin a majalisar dokoki ta jihar Katsina. Ga kuma yadda hirar ta fita kasance.
To al'amarin tsaro dai ya kara tabarbarewa domin ko da yake gwamnati ta kawo dauki amma bai kai ga yankin wajen Safana ta Arewa ba domin kusan kullun ne ake kai musu hari ba kakkautawa har ma an shiga bautar da wasu. Hakan ya sanya na zanta da dan majalisa Abdul Jalal wanda ke wakiltar a yankin Safana ta Arewa da majalisar dokoki ta jihar Katsina.
Mu dai a Safana ta Arewa gaskiya abubuwan sai dai mu yi addu'a. Dalili kuwa yanayin yadda abubuwan ke ta kara ta'azzara yanzu kusan kullun ne ma dan kusan yankin ma ne ma yake yawaji saboda wuraren ma da ba a shiga ba hankalin su ya tashi tunda inda ake tunanin ma ba a iya shiga an kai shiga. Kusan ko ina yanzu a arewacin Safana ba inda ba a shiga ba. Ba ma wai arewacin Safanan ba, hatta kudancin Safanan ba inda ke kusa da daji kamar ta wurin su Rinka Gora a ƙauyukan sunan su ma ba inda ba shiga ba. Amma dai inda abun ya yi ta'azzara shine arewacin Safana wanda kusan kullun abin da in ba a dauki dabbobi ba a dauki mutane. Wannan shine yanayin da wurin yake ciki.
An raba zance an turo sojoji jihar Katsina kuma sun fara sentry an dan rarraba su zuwa sassa ba turo su nan wurin kuma bane.
Gaskiya mu dai a nan wurin basu shigo ba har yanzu basu shigo ba. Muna dai sauraron kuma muna ƙara kira ga Allah su ji yanayin da wurin yake cikin su shigo.
Shin ina batun noma?
Yo ai noma nan wurin ai ba kowa da ke iya noma ba saboda gonan ma ba ta zuwa sai ku je gonan ma sai a zo a tattara ku a tsaye da ku. Yanzu annan mutane yan ta'adda su kake ke noma a wannan yankin kuma a irin ma yadda suka baje kolin su suke noma sai kaga kan ta'adda kawai ya zo ya tura mutanen gari su je gonar su yi mata aiki. Kaga wannan abu ya ta'azzara.
Su yi mai aiki a kyauta ko me?
A kyauta dan ta'adda ne kawai zai zo ya kora mutanen gari. Akwai garin da ma da dan ta'addan ya zo ya kora ya ce a ce ai mai guda zagayowa ya rika yi ga idan akwai wani mai shanu wanda bai kai ba.
Haha, shin ba ku da vigilante ne?
Muna da vigilante amma dai abin ya fi karfin su. Eh abin ya fi karfin su gaskiya. Inda dai za a hada jami'an tsaron za su zo sai su hadu da yan vigilante din su yan vigilante din su suka san dungu da sako. To amma kaga saboda ba su da kayan aikin da za su iya tinkarar baraye ai kaga ba za su iya tinkarar su ba.
Honorable, aiko ka saba gabatar da kuduri a majalisa game da hare-hare a sassa daban-daban na jihar Katsina. Shin babu wani katabus da gwamnati ta yi ne?
Eh shi wannan ma da kake magana a lokacin mata a kojan public importance ne ni ne mubin dinta a lokacin. Ni na kawo kudurin a gaban majalisar dokoki ta jihar Katsina kan abin da ke faruwa a lokacin. Wanda kuma aka tattauna sosai lallai wannan lokacin an kawo sojoji amma a wasu kananan hukumomin dan mu a Safana lokacin ba a kawo ba wanda shine yasa aka suka birgiri operation wanda yanzu suka fara kamar wannan operation sanici da wani menene wanda suka fara rawar daji wanda suka fara a Faskari da Dan Musa mu dai har yanzu muna jira basu yi tsoron mu ba.
To yanzu yaya yanayin rayuwa yake?
Eto mu Allah ya sani kamun wannan lokacin mutanen wurinmu masu arziki ne domin sun rike noma da kiwo. To kuma yanzu kaga kiwo bai yiwuwa noma kuma bai yiwuwa to kaga sai dai a ce inna Allah wa inna ilaihi raji'un. Haka magana ce ta talauci.
Yanzu kenan an yi kaura galibin ku kenan sai dai ku zanna a cikin wuraren da yankunan da tsaro yake.
Ai gaskiya yanzu kusan duk garuruwan mu nan sun wace shi yasa in ka je ba tsari saboda nan arewacin Safana sun fi kusanci da karamar hukumar Bazari. To idan ka je IDP kam na Bazari, 70-80% ɗan Safana ne, saboda duka garuruwan sun wake, mutanen har suke zama.
Sunshine Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Nigeria.
To a gaida Sunshine Malumfashi. Bari mu garzaya jamhuriyar Niger, inda a yau wa'adin da hukumar zabe ta baiwa 'yan kasar don duba sunayensu a jerin takardun mutanen da suka cancanci samun katin zabe ke cika, wanda ke daidai da ranar tabbatar da 13 ga watan Disambar shekara ta 2020 a matsayin ranar zaben kananan hukumomi. Sai dai ra'ayoyi sun bambanta a wajen wakilan jam'iyyu, yayin da 'yan hamayya suka kaddamar da wani littafi mai kunshi da abin da suka kira kurakuran hukumar zabe. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumini Barma, ya aiko mana da karin bayani.
Shugaban hukumar zaben Niger Metro Isaka Sanna kenan lokacin da yake yi wa wakilan jam'iyyar siyasa bayani a dangane da inda aka kwana game da tsare-tsaren zabe, a yayin da wa'adin da aka baiwa 'yan kasa domin tantance sunayensu a takardun rajistar zabe ke kammala a wannan rana ta 23 ga watan Yuli. Yana mai cewa a jimilce kashi 76 daga cikin 100 na waɗanda suka cancanci samun katin zaɓe ne suka yi rajista a faɗin ƙasa, lamarin da ke da nasaba da matsalar tsaro da kuma annobar corona. Shugaban rikon ƙwaryar jam'iyyar PSD Basira ta ɓangaren Rinjaye Sanusi Mareni ya bayyana gamsuwa da wannan sakamako.
To alhamdulillahi, lalle an yi kidaya. Fishe biometrics sun gaya mana dilla-dilla kowace gunduma jiha mai ta samu. Kuma ta tambaye mu me ra'ayin abu su wannan. Eh, lalle mun gamsu tunda a yana ta ba mu sakamako sun ce a jimilla an samu sama da kashi 76 cikin 100, kenan muna iya ce alhamdulillah sun yi aiki mai kyau.
To sai dai ra'ayoyi sun bambanta akan wannan batu. Dan takarar gamayyar jam'iyyun gayyar zabe a zaben shugaban kasa na 27 ga watan Disamba Abdulkadir Umar Alfa na da damuwa a game da salon aikin na hukumar Seni.
Domin mu taɓa ganin Seni wanda mai kawo darmon kai kamar wannan Seni. Seni abun da ke ci mu to yau in aka ci tsabu gobe ba shi yake yi ba. Kadiba rikicin da ke kewaye da Nijar, Allah ya kare mu. Kenan mu yi hankali, mu yi hattara, ga mu ya zama na mu so kanmu dan mutum haɗa halin kakazami. Kenan dukkan zabe in ba a yi shi tsarkake akwai matsala. Don haka muke son a yi gaskiya, a yi adalci. Duk wanda ya samu ya yi tsaye mulki mutane a bisa kan adalci, wanda bai samu bai haƙura har lokacin ya shirya su, mu shi ne manahan.
Hakan ya sa wakilin jam'iyyar PDP Anur a wannan taro Sise Yero Useni kira mahukuntan ƙasa don ganin an ɗauki matakan gaugawa a wannan lokaci da ranakun zabe ke ƙuratarwa, ta yadda za a kauce wa tashin hayaniyar zabe.
An hiddo takardu wanda ya kamata su zo su jibi wannan takardu. In akwai latti ga sunan mutum ko ka hoton mutum su gyara, a cira 'yan Seni su zo su ƙara gyara a ɗauka. Aiki nan bai yi ba. Yanda shi shugaban ƙasa ya ce zuwa wato, yana so a ce daga shi wani shugaban ƙasa ya shigo daga ƙuri'a, wani ya isa daga ƙuri'a. A Nijar ba a taɓa samun shi ba. Mun gane na farko shi ne muke so 'yan Seni su gane. Su gane a zai a yi aikin ƙwari.
A daidai lokacin da hukumar zaɓe ke taro da jam'iyyu masu mulki da na ɓangaren 'yan baronmu a zauren Palais de Congrès don tattaunawa akan zaben kananan hukumomin da ta ayyana shiryawa a ranar 13 ga watan Disambar 2020. 'Yan adawa a nasu ɓangare sun hallara ɗakin taro na CCOJ, inda suka kaddamar da wani littafi mai kunshe da abubuwan da suka kira kurakuran da suka dabaibaye ayyukan tsare-tsaren zaɓe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahotonsa na musamman.
Yanzu haka dai, da alamun jama'a da dama ba za su ma taɓa mancewa da ta'addancin Boko Haram ba, walau ta fannin asarar rai ko kuma dukiya. Sarah Yohana na kuwa cikin waɗanda ta'addancin Boko Haram ya barwa tabo a rayuwa.
Kanin mahaifina sun yanka shi yankan rago, hatta 'ya'yana da suka tashi guduwa suna gudu bullet yana wucewa ta kansu piu 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 piu. Sai aka kira ni, babansu ya kira ni, yake gaya min akan cewa to suna sufa suna daji. Daji yake to Boko Haram. In tura mai kati, na tura kati, ina kokarin confirming in tabbatar ko katin ya shiga don in samu in yar. In ya dauki waya sai dai ya ce muna daji yana magana dai a hankali don sabida kar su gama hasken waya. ballantana su ji mutun yana magana ko da ba su ji muryansa ba suka ji gasken waya za su yazo su zo su hallaka su sun yi barna sosai barna kan sun yi fiye da nakin karawa a gaskiya wannan abun ba abun da mutun zai manta da shi da wuri bane
tashi tashin hankula na Boko Haram ya ma shafi lamuran dama domin baya ga asar rayuka da kuma dukiya rikicin ya ja rashin yadda da kuma nuna ya tsakanin al'ummomin da lamarin ya shafa Bishop Stephen Dalmanza dake cikin manyan limaman cocin Katolika a Najeriya yace dole sai an tashi tsaye domin samar da yadda musamman ma tsakanin al'ummomin da balahirar Boko Haram din ta shafa
yan Boko Haram suna da addinan su kuma suna da kabilun su amma bai nuna cewa dukkan wayanda suka kasance a cikin Boko Haram wato kabilun su ga baki daya dukkan su sun membobi na Boko Haram ko kuma membobi na addinan su ba babu mun sani cewa wannan tadanci na Boko Haram ya kawo tashin hankali sosai kuma ya kawo rashin jituwa da kuma rashin yadda da tsakanin juna sosai musamman al'umma hanyoyi daban-daban ya kamata a yi amfani da su domin a dawar da yadda na farko shine a tabbata cewa babu rufe gindi kuma kowane daya madan ta'ada ko kuma mutumin Boko Haram kuma har yanzu idan akwai su a palace su wannan shine zai nuna cewa zamu mu kawo da yadda na da kuma mun nuna cewa a yafe juna ko da shike abu ne mai wuya da za a iya yi amma dai dole ne mu yafe juna bisa ga abubuwan da suka faru domin mu samu zaman lafiya mu kuma samu cin gaba
kamar limamin katolikan shi ma Gambojika shugaba ɗaya daga cikin kungiyoyin musulunci a Najeriya yace ai kuskure ne ma jama'a ke yi ne cewa dan ta'adda na da addini ko kuma kabila
tabbas wannan taro yana da alfanu sabili da zai karfafawa su masu gabatar da sulhu a wannan jiha a headquarter kenan da kuma karanan hukumomi domin su inganta musu wajen aikin su yadda za su gabatar da shi ayyukan su domin yanzu ayyuka da yawa ko suna ma suna mero majalisa domin tasiri tsakanin al'umma a matsaloli da yawa to wannan zai fa musu goyo kuma zai ba su sabbin dabaru na gabatar da wannan cikin sauki.
Kun shi gabanin addinan na bangarori biyu na musulunci da krista irin wannan taruka da ake muku wani damara kuka yi domin aiwatar da abin da kuka koya.
A gaskiya muna da damara sosai kuma alhamdulillah sabili da muna aiwatar da abin da ake koya mana shi yasa mun kullum yake faɗaɗuwa. Kullum yana kan ana kan inganta shi. Jama'a suna kan amincewa da shi. To kaga ya nuna cewa ilimi da muke samu din yana taimakawa wajen gudanar da ayyukan mu.
Canja tunanin mutane suke tunani kan cewa balahirar Boko Haram nan da ake tafa ma na da nasaba da kowane addini
a wannan kai sai dai mutum yana so ya gardama kawai amma a fili yake wanda suka fi mutuwa ai musulmi ne duka da su suna cewa kasashe da ake rigima nan duka kasashe musulmi ne ba ga magana cewa an yi shi domin wani addini kai bai taso ba
to sai dai kuma yanda ma wannan ke faruwa a wani yunkuri na fahimtar da al'umman da rikicin na Boko Haram ya shafa ne ma yasa cidar demokradiya ta CDD yunkurowa inda cibiyar ta sama guda da wani tarukan ilmantar da shugabannin addini mai taken sulhu Farfesa Mala Mustapha da ke zama babban jami'in bincike na cibiyar ya ko bayyana manufar wannan yunkuri a yanzu
sai wannan taron shine mun zauna a santa mun nazari mun ga cewa wannan fitina na Boko Haram ya addafi kasashen Borno Yobe da Adama wannan fitinan kuma bai tsaya a kashe-kashe ba ya kawo rashin jituwa tsakanin al'umma da fitintunu da dama to shine muka zauna muka ce to ta yaya za mu fito da wani hanya mafita da al'umma za su yarda da shi ta hanyar sulhu wanda a addinance aka yarda da ita ta yaya mutane za su kawo sulhu a cikin tsakanin su dan a kawo zaman lafiya a kasashen su kuma wani na interfaith dialogue muke kira sa a jituwa tsakanin bambam addini da amma mun kawo su mun tattauna da su kowa ya yarda da cewa irin zama kamar na sulhu ne yana da matuƙar amfani wajen kawo zaman lafiya
su tare a binciken ku me nuna kan cewa akwai masu alakanta wannan a balahira ta Boko Haram da addini kin akwai addini a ciki
to a ganin mu yawanci rashin fahimta ne na aqida ya kawo wannan Boko aqida na Boko Haram din da ya dabi kasar mutane yanda suka fahimci addini bisa ga tarjuma da tashin hankali da fitintunu to mun ne muna so mu ga al'umma cewa fashi addini shi ga cikin addini ma shi zaman lafiya ne addini musulunci ita bata yarda da matar zuma da tayin hankali
to wai ko me gwamnatocin jihohin da balahiran na Boko Haram ta shafa ke yi ne ma wajen kawo yadda da kuma amincewa tsakanin waɗannan al'ummu Honorable Abdullahi Adamu Firambe da ke zama kwamishinan karkara da ci gaba a jihar Adamawa ya ce da farko dole sai an tabbatar da adalci tare da hada gwiwa da masana da min kulla take biyan kudin sabulu
idan babu adalci tsakanin al'umma babu ci gaba to shi yasa yanzu muke kokari mu a gwamnatance zamu tabbatar da cewa an yi adalci wa al'umma sannan kuma mu a gwamnatance zamu tabbatar da cewa waɗanda a dalilin irin waɗannan fitintunu an cutar da su ta wani hanya za a tabbatar da cewa lokacin da ake kokari a samu zaman lafiya su kuma an kyautata musu rayuwarsu wannan shine abin da yake gaban mu a wannan gwamnati ne ayi kokari a zanna lafiya kuma a dinga sulhu tsakanin juna ayi kokari duk wani gidi da ake gani da kokarin shiga tsakanin juna ayi kokari a ga an warware wannan gidi kuma an cike shi saboda al'umma ta zanna lafiya
koma da menene yayin magana dai kan cewa zama lafiya yafi zama dan sarki Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to gai da Ibrahim Abdul Aziz wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka
walle walle muna ta dauki kama kiyaya kiyaya Ojana bubo ba mu ni ba walle walle muna ta dauki kama kiyaya
yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya ina mana barka da sake ganin wannan lokaci da sashen Hausa da Amurka ke kawo muku takaitattun labaran wasanni yanzu dai tarayyar kungiyar kwallon kafa na Afirka wanda ake kira da sunan CAF a takaice ta shirya tsaf don bayyana ranar sake fasalin sauran gasar kwallon kafa don samun cancantan shiga gasar kwallon kafa na duniya na 'yan kasa da shekaru 20 da kuma na 'yan kasa da shekaru 17 na mata wanda aka tsara a gudanarwa na watan Janairu zuwa watan Maris na shekarar baɗi. An dai dakatar da gasar samun shiga cancantar buga wasan kwallon kafa na rukunin maza yan kasa da shekaru 20 ne da kuma na rukunin mata yan kasa da shekaru 17 sabili da bullowar cutar corona a watan Maris da ya wuce. A wata sabuwa kuma an bayyana sulke gasar kwallon kafa na league na rukunin mata a Najeriya na shekarar 2019 zuwa 2020 a sanadiyar bullar cutar COVID-19. Da wannan sulkewar hakan ke nuni da cewar a karan farko an sulke wannan gasar tun fara aiwatar da shi a shekarar 1990. Kwamitin gudanarwar kungiyar kwallon kafa na mata wanda Aisha Falo da ke jagoranta da kuma masu mallakar kungiyar kwallon kafa na mata da manajojinsu suka amince da sulke gasar wasan kwallon kafa na mata na kakar wasan kwallo na shekarar 2019 a sanadiyar bayyanar cutar corona. Sai dai halin da ake ciki, wani mai tsokaci kan mutum harkan kwallon kafa Shehu Usman ya shirya kan yadda cutar corona ta kawo tsaiko ga harkokin wasanni.
Wato matsalolin da wannan cuta ta coronavirus ta haifar suna da yawa, dan yanzu kaga ai matsin lamba yasa aka ce a maido da gasar league ai musamman a kasashen nahiyar Turai din nan, ba wai dan kawai an lura cewa an kai wani makura na cewa club din nan an kai dan wasa suna karban rabin albashi, an kai masu daukan nauyin club din nan har sun zo suna cewa su yanzu ba su san makomin club din nan ba, an kai na cewa hukumomi ko kuma hukumomin a Turai din sun fara bada wani kaso na tallafa ma club din nan, shi ne aka ce to a dawo a gani, kuma da a dawo a ci gaba dai a gani kwarkwariya akalla dai a gama kakar wannan league din. To da ma aka dawo din aka dawo ba yan wasa, amin ba yan kallo, to ana wasa bayan kallo ji yanzu Liverpool ta daga kofi na Premier League, duk wani murna da wani dauki da wani jeren giya da ya kamata yi shiru kake ji, yanzu duk wani wasa da kake jin mai dauke ido da ake yi wanda ake nuna a talabijin wanda muke gani yanda ka san an yi mutuwa ba ka jin ba armashi ba wani komi da zaka ji ka, saboda haka a yanda ake buga gasar league din ya zamanto dole ne a ci gaba da shi saboda waɗansu dalilai a kammala abinda aka fara coronavirus ta zo ta kawo tsaiko akai. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma a ci gaba a ƙalla club su gama wannan kakar league din, su ga menene makomar club din kuma menene makomar ƴan wasan su. Na uku kuma wanda yafi abinda ma illa din shine cewa kuɗin tikiti da kamfani suke dauka suke sayarwa a shigo a ga gasar wasa wato abubuwa ne waɗanda suke cinkushe.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma mun kai ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka yana ƙaruwa cikin gaggawa, inda adadin ya dushi mutum miliyan 4. Hakan na faruwa ne yayin da dubin dubatar Amurka wanda wannan annoba ta shafa ke neman tallafi daga gwamnatin tarayya, yayin da 'yan majalisar dokoki ke duba yiwuwar raba wasu kuɗaɗen agaji a karo na biyu. Wasu hukumomi biyu da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga gwamnatin Sudan ta Kudu da ta yi gaggawar sake buɗe makarantu a duk faɗin ƙasar. Suna masu cewa irin illar da zaman gida zai yi wa yara ta haura haɗarin da ke tattare da kamuwa da cutar da ake gujewa. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar, hukumar raya ilimi, al'adu da kimiyya ta UNESCO ta ce yayin da ya kasance abu mai muhimmanci a kare yara daga cutar ta COVID-19, ya kamata a lura da cewa ba yara da makarantu ne ke kan gaba wajen yaɗa wannan cuta ba. Ƙasar Thailand ta ce mai yiwuwa nan da watan Oktoba ta fara yin gwajin wani makarin cutar ta COVID-19 akan mutane wanda ta samar na gashin kanta, bayan abin da ta kira haske da ta gani a gwajin maganin da aka yi akan birrai. Shugaban cibiyar da ke gudanar da bincike a wata jami'ar ƙasar ta Thailand, Kiat Roksongtam, ne ya bayyana hakan. Yana mai cewa nan da watan Oktoba ko kuma zangon ƙarshe na wannan shekara suna sa ran maganin zai samu. Ya kuma ƙara da cewa idan kuma ya tafi daidai, nan da farko ko zuwa tsakiyar shekara mai zuwa za su haɗa maganin da yawa. A duk faɗin duniya da yake yanzu haka akwai aƙalla ayyukan binciken neman rigakafin cutar ta COVID-19 180 da ake yi. kuma sama da 20 daga cikin su har sun kai matakin yin gwaji a cikin bil'adama.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da Asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatarwa, sai kuma Julie Leather Station da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahiru Mishanu nake cewa a kwana lafiya.